Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 29 ga watan Maris a shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu daga cikin ƴan uwan waɗanda ƴan bindiga suka kai wa hari a jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna na ci gaba da binciken gano inda ƴan uwan su suke yayin da waɗanda suka tsira suke bayyana abin da ya faru
ko sai muka fara jin gunshot ko ina harbi so bayan an kwakwanta haka can sai suka fasa kofa ta VIP site sai suka iba mutane dai wasu sun an harbe su a kafa wasu a ciki wasu sun mutu wasu kuma sun iba mutane da yawa
to bayan haka za kuma ku ji cewa gwamnatin kasar Algeria ta sake koro ƴan Niger su fiye da 700 daga kasar ta bisa zargin sun shiga kasar ta barauniyar hanya ga abin da ɗaya daga cikin waɗanda aka dawo da su ke cewa
daga Algeria aka kama sun kama sun so yi mana guri sun amshe mana kaya sun amshe mana kuɗaɗe sun amshe mana wuri muna lafiya kwan ta kawai da muka ja sai ga sana suka zo suka kama mu suka taho da mu daga New Yawon Duma na taho gaskiya hanya mun sha wuya sun bar mu da kishirwa sun bar mu da yunwa
To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum Dakarun Russia sun ce za su dan janye daga mamaye da suke yi wa kewayen Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine da kuma binnin Chernihiv da ke gabashin kasar wannan mataki na zuwa ne yayin da masu zaman sasantawa na Ukraine da Russia suke wani sabon zama a Turkiya a wani mataki na kokarin ganin an kawo ƙarshen mamayar ta Russia mataimakin ministan tsaron Russia Alexander Fomin ya ce manufar daukan wannan mataki shine a ƙara nuna amintaka dangane da tattaunawar sulhu da ake yi kokarin kutsa kai da dakarun Russia ke yi a kwanakin nan ya gamu da cikas saboda mayakan Ukraine da suka jajirce wajen yakar su a yau talata ministan tsaron Russia Sergey Shoigu ya ce za su mai da hankulansu kan yankin Donbas da ke dauke da yankunan Luhansk da Donetsk da suka bangare ya kara da cewa Moscow ta riga ta cimma burinta a matakin farko wanda ya hada da gurgunta karfin sojin Ukraine shugaban Russia Vladimir Putin ya ayyana yankunan Luhansk da Donetsk a matsayin masu cin gashin kansu kwanaki kadan kafin ya kaddamar da mamayarsa a Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Kasar Netherlands ta ce za ta kori jami'an diplomasiyyar Russia 17 saboda suna barazana ga tsaron kasar. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Netherlands ta kara da cewa bayanan da ta tattara sun nuna cewa jami'an diplomasiyyar jami'ai ne na leƙin asiri na ɓoye. Netherlands ta ce ta tuntuɓi kasashe da dama kafin ɗaukan wannan mataki na sallamar jami'an diplomasiyyar kasar ta Russia. Ministan harkokin wajen Netherlands Wopke Hoekstra ya ce a shirye suke ko da Russia za ta ɗauki wani mataki na martani kan korar jami'an nata. A kwanan nan ne Amurka, Poland, Bulgaria, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania da Montenegro duk suka ɗauki irin wannan mataki na sallamar jami'an diplomasiyyar Russia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Dakarun Koriya ta Kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami da ta harba a shekarar 2017 tana mai cewa ba sabon makami mai linzami ba ne da ke iya ratsa nahiya kamar yadda take ikirari makamin da ta yi amfani da shi a ranar 24 ga watan Maris wani nau'i ne na makamin da ake kira Hwasong 15 ICBM ba wancan babban Hwasong 17 ICBM bane kamar yadda kakakin dakarun Koriya ta Kudu ya faɗa wa VOA a yau talata sai dai koda karamin makaman kasar ta Koriya ta Arewa ta gudu harbawa hakan na nufin ta samu fasahar inganta shi hukumomin Japan da na Koriya ta Kudu sun ce makamin mai linzami yayi dogon tafiya kuma yayi tashin da ya haura na dukkan makamai masu linzami da ta taba harbawa a baya a makon da ya gabata gidan talabijin din kasar ta Koriya ta Arewa ya saki wani hoton bidiyon shugaban kasar Kim Jong-un yana ba da umarnin gwajin makamin wanda ya yi ikirarin sabon nau'in makami mai linzami ne. Kotun kolin kasar Honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban kasar Juan Orlando Hernandez ga Amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safarar miyagun kwayoyi. Kakakin kotun Aje Litinin ya tabbatar da cewa kotun mai alƙalai 15 ta ki amincewa da ɗaukaka ƙarar da Hernandez zai a gabanta don kaucewa iza ƙiyasa zuwa Amurka. A watan Fabrairu aka kama Hernandez a gidansa da ke Tegucigalpa babban birnin ƙasar ta Honduras, inda aka ƙarƙafa masa mari da rigar kare harbin bindiga. Wasiƙar da Amurka ta tura ƙasar don miƙa Hernandez ta ce tun daga shekarar 2004, tsohon shugaban na Honduras ya bari ana shiga da tantan na hoda Iblis daga Venezuela da Colombia, inda aka ratsa da su ta Honduras aka shiga da su Amurka, tare da samawa masu safarin miyagun ƙwayoyin kariya, yayin da su kuma suka riƙa biyansa miliyoyin daloli a matsayin cin hanci.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a yammacin jiya Litinin ya yi sanadiyar hasarar rayuka da yawa, wasu kuma sun jikkata ana jinyar su a asibiti, a cewar waɗanda suka tsallake rijiya da baya. Ko da yake har yanzu dai hukumomi basu ba da alƙalaman waɗanda harin ya shafa ba a hukumace. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Har yanzu dai hukumar jiragen ƙasar Najeriya bata fitar da takamaiman alƙaluman waɗanda aka kashe da kuma waɗanda 'yan bindiga suka sace ba, sai dai ta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasar daga Abuja zuwa Kaduna har sai an tantance ɓarnar da aka yi tukuna. Ita kuwa gwamnatin jihar Kaduna tabbatar da kammala aikin kwashe mutanen da harin 'yan bindigan yiltsa da su ta yi. Wasu daga cikin matan da 'yan bindigan suka harba kuma suke kwance a asibiti a garin Kaduna sun yi mana ƙarin bayani akan yadda abin ya faru.
Muna dai zaune kawai sai muka ji kamar an harbo abu, statement ɗin yayi ƙara sai ya sauka daga kan wing ɗin shi sai ya sauka ƙasa. Kawai sai muka fara jin gunshot ko ina harbi. So bayan an kwakwanta haka can sai suka fasa kofa ta VIP site, dan ni ma ina zaune a VIP ɗin, sai suka shigo sai suka iba mutane. An samu dai wasu sun an harbe su a kafa, wasu a ciki, wasu sun mutu, wasu kuma sun iba mutane da yawa. Sun zo da shagon guda 5 da kuma mashina, to kuma duka shagon din sun cika mutane a ciki. Don ko ni a site ina ma abokiyar tafiya na an harbe ta ta mutu, sannan akwai waɗanda na sassani kuma da muka fito muna ta ganin gawakin mutane a cikin rayin. Ina gaggawa sun fi ƙarfin guda 20 ko 30 ganin ido na.
Eh harbi ne akan ya shiga ya bula ne ya fita, amma bai taba kashi ba alhamdulillah. Ban san mai zan ce ma ko mu da aka kawo masu bitin nan mun kai mu 15 je da daddare.
Yanzu haka dai an fitar da jadawalin mutanen da suka sayi tiketin tafiya a cikin wannan jirgi da 'yan bindigan suka kaiwa hari, kamar da yadda wasu daga cikin waɗanda muka haɗu su a filin jirgin ƙasan Kaduna suka yi ƙarin haske.
Wallahi shi dan uwan nan na babu labari shi, wayan shi na ta ringin amma yau da safe wayan ya dina ringin. Naje 44 baya wurin, naje San Gerard baya wurin, na saki dawowa nan in zan samu wani vital information babu labari. So yanzu ina ta kokari in ga in ma ina iya zuwa rijanan da kaina, in akwai gawa in diddiba in dan uwana na ciki, in baya ciki in sani.
Sun je da daddare da muka yi waya da wani wanda suka zauna a kujera ɗaya, ya ɗauki wayan shi, mun nemi lambar wayan shi bamu samu ba, ɗayan kuma muka samu, sai shi abokin zamansa a jirgin ya ɗauki wayan ya ce ya bar wayan a nan tunda ya gudu bai san inda ya yi ba. Daga nan dai bamu ƙara jin shi ba. To shi ma ɗayan wayan mun ƙara kira ta abokin tun jiyan tana ta ringin dai har yanzu babu wani labari a kanta. Amma dai kamata ya yi su gwamnati, ya kamata su zo su bayyana mana menene hakikanin abin da ake ciki. In wani ne na jam'iyya ko wani shugaba da yanzu kaga ƙasar ta riga ta rikice, amma talaka ne babu wanda ya dame shi, babu abin da ya dame shi, babu abin da ya dame shi a jikinsu.
Wannan dai ba shi ne karon farko da 'yan bindiga ke tare jirgin ƙasan da ke zirga-zirga daga Abuja zuwa Kaduna ba, sai dai kuma wannan ne karon farkon da 'yan bindigan suka kashe mutane sannan suka sace wasu mutane da dama. Duk kuwa da cewa wani shugaban al'ummar da ya nemi mu sake sunan shi ya tabbata mana cewa an sanar da hukumomi game da ganin 'yan bindiga akan babura samar 300 da suka taso daga ɗan jibgar jihar Zamfara suka ƙetaro zuwa birnin Gwari kafin din karar rijanan jihar Kaduna da anan ne aka kai wannan harin jirgi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah ya kiyaye gaba, a gaida Isa Lawal Ikara. Gwamnatin kasar Algeria ta sake tasokiyar wasu ƴan Niger su fiye da 700 daga kasar ta bisa zargin sun shiga kasar ta barauniyar hanya. Wannan ya sa gaba ɗaya adadin ƴan Niger da Algeria ta maido gida zuwa 54. Wasu daga cikin waɗanda aka maida gida sun koka akan yadda suka baro Algeria da kuma halin da suke ciki. Ga ƙarin bayanan Ahmed Muhammad wakilin muryar Amurka.
Ɗaruruwan ƴan kasar Niger da suka je kasar Algeria cirani hukumomin kasar suka taso kiyar su zuwa jihar Agadez da ke arewacin Niger. Ƴan ciranin da suka hada maza da mata da kuma kananan yara Algeria na zargin su da shiga kasar ta barauniyar hayya domin gudanar da barace-barace a cikin kasar. Wannan dai ya kawo adadin ƴan Niger kin da Algeria ta koro zuwa fiye da 50 tun daga shekaru 10 da suka wuce. Ga dai ra'ayoyi wasu daga cikin su.
Kamo mu ne aka muna kwakwace muna barci. Ni sha wuya iya wuya. A ta barace lu batta kalmi. Wata ban zani ba babu kudin da za ta abinci haka ne muke neta an san ba mutum su ba mu ya kudi da bude biyan mu haka kawo mu ga nan guri
sai galibi aka kawo sun kama mu sun so yi mana guri sun ka amshe mana kaya sun amshe mana kudade sun amshe mana wayoyi
ne ma naje mai man kudi
muna daki a kwanta fowai da muka ji an ce ga sana saka zo saka kama mu saka taho da mu
da gani yawan duma na taho gaskiya hanya mun sha wuya sun bar mu da kishirwa sun bar mu da yunwa
bayan raba su da aikin su da jami'an tsaron kasar Algeria suka yi ƴan ciranin sun koka kan rashin aikin da suke fama da shi a kasar Niger abin da sa suke zuwa kasar Algeria domin samun abiyi.
Mu matsalar mu ta Algeria tana da yawa saboda mu nema yin abin da aka ce ne ake yi.
Babu aiki kuma mu mai karatu ba. Kaga dole mu shiga problem irin wannan. Shi ke samu mutane nema.
A kwace maka kudi an kamo ka. A amshe maka waya ka komi ba a barin ka da shi duka ai charge ka. Babban problem ai an kamo ka regulate ka to kasar ka. Amma mu a masu aiki a bar su yi aikin su. Nema abin da na rufa maka kaina asiri ne.
Ana da Algeria kasuwa nake a san gurin kuma an kwace mun kudi na gaba daya sai an kwace mun jarin gaba daya matsala dai muna ganin ta iyaka kala kala kawshi amma inda kana jin dadi a kasar ka gaskiya ba wani mai yarda da wani guri wata kasa
hukumomi a Agadez na shirin mai da kowane ƴan cirani da kasar Algeria ta koro zuwa jihohin su inji Suleiman Isaka jami'i a ma'aikatar da ke kula da kananan yara a Agadez
kunguwa ya zo wanda ake ce ma ɗan koran bakin haure daga Algeria cikin su da kwai maza manya yaran da suka zo cikin hukumuwa yaro wurin 200 suka zo kingin yaran suna tare wasu tare da dai dangin su da aka yi kididdiga an samu yaro wanda bai tare da kowa da aka kama su mata alje su kadai ne mata ne wanda shekarun su daga shekara 3 zuwa shekara 15 wanga dai al'amarin abu ne wanda ba yau ya fara ba yau shekara da shekaru amma nan muna ganin shi abin yanzu har ya fara tushen wasu jahohi wanda da ba a san wannan abin ba kamar wata party kin jihar Maradi
yankin Kance dake cikin jihar Damagaram yayi kaurin suna a game da yadda mata ke tafiya ciran kasar Algeria su da dama kasar Algeria na ta soke waɗannan matan a cikin yanayi na kunci zuwa kasar su ta asali Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC to kafin ku ji shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan Madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman
Bayan da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta samu Alhaji Abdullahi Adamu a matsayin sabon shugaban jam'iyyar ta APC a matakin ƙasa a ƙarshen makon nan da ya gabata, ƴaƴan jam'iyyar ta APC da ma na PDP mai adawa na ci gaba da mai da martani akan sabon shugaban jam'iyyar ta APC. Jigon APC a birnin Ilori ta jihar Kwara, Alhaji Ubaidu mai shinkafa ya ce duk da yake APC na da rigingimu a jihar Kwara, amma sun yi murna da samun sabon shugaban da suka ce suna fatar zai sanya hikima wajen shawo kan rigimar da ke akwai a tsakanin gwamnan jihar Kwara Abdulrazak da kuma ministan labaran Najeriya Lai Muhammad.
Mun yi murna da shi kwarai da gaske, wannan zaɓe ya yi mana daɗi kwarai da gaske.
Ba zaɓe aka yi ba, sulhu aka yi. Kana ga wannan ba matsala a siyasance?
Wallahi insha Allah ba wani matsala, saboda duk wanda kaga zai yi abu in ya tauna ya tauna, in kaga an ce a yi sulhu a daidaita, kaga jama'a kowa kowane ɓangare ya yarda kenan.
Na amma yanzu menene kaman watanku haka, kana ga shi wannan sabon shugaba zai sa jam'iyyar ta samu nasarar cin zabe da za a yi nan gaba?
Muna fata haka insha Allah.
Na'am, to
shi zabe tana wurin Allah.
To shi wannan akwai rigingimu APC din nan har yanzu, kana ga zai iya magance rigingimun nan kafin zabe?
Ai ba shi zai magance ba, Allah zai magance.
Amma to wani kokari kake gani zai yi?
To wannan kuma shi ma ai yana da nashi serious, shi ya san yadda zai zo ya jawo ra'ayin jama'a ba bangaren da babu rigima cikin wannan al'amura. Inda ba ga ga waɗansu sun je Abuja ba, ba su daidaita kansu ba sun dawo.
To amma Alhaji Ubaidu, yanzu ko nan Kwara kuna da rigingimu a APC din nan tsakanin ɓangaren gwamna da kuma ministan labarai, ya za a yi, wace shawara za ka ba shi shugaban APC din nan sabo na ƙasa don ya ɗinke wannan ɓarakar ta Kwara?
To lalle za mu ba shi shawarwari ƙwarai da gaske, saboda idan ne ne su samu dai a
daidaita. Kamar me kuke so ya gaya musu?
Za mu gaya masa cewar ne ne su a zauna.
A jihar Kogi kuwa, ƴaƴan jam'iyyar PDP ne mai adawa ke cike da murnar cewa za su kwashi gara ɓasa a lokacin babban zaɓe mai zuwa, tunda Alhaji Abdullahi Adamu ne sabon shugaban APC. Alhaji Tanimu Ahmad Muhammad jigon PDP ne a yankin Lakwaja, fadar gwamnatin jihar Kogin, ya ce za su ɗauki dame a kala.
Ba kowane fargaban da muke da shi, muna gani ma za mu ɗauki dami a kala ne.
Kamar yaya?
Na farko, ainihin shi shugaban ba yi da wani tasiri a nan jihar din.
Shi wani shugaba shi na APC sabo?
Abdullahi Adamu ba yi da wani tasiri a nan jihar Kogi gaba shi daya. Kuma ko da muka yi zaɓe da PDP da ta ce an kwace ne, su kansu sun san cewa kwacewa ka yi hannunmu. PDP tana nan dara.
Wato kana nihin har yanzu PDP tana da ƙari a Lakwaja?
Har gobe a ba Lakwaja ba, a Kogi State gaba ki daya. An ka bi zaɓuɓɓukan da aka yi, kowa ya san cewa PDP ta ce zaɓe. Amma sun juya ne da ƙarfin kujera.
Eh to amma baka ga tun da sabon shugaba ne wannan zai yi wata hikima?
Wannan ma sabon shugaban da zuwa ya tada mu da muna kofa ne ya yi. Domin da shi da yan APC din a jihar Kogi din ba sa shiri, ba su san shi ba. Duba cewa neighbor ne, makota ne tsakanin Kogi da Nasarawa. Amma ba su ajituwa tsakanin yan APC din jihar Kogi da Abdullahi Adamu.
Yanzu dai kuma
ainihin murna muke yi.
Wato yanzu ko murna ma kuke yi da aka bashi?
Murna muke yi, murna ma muke da aka bashi. Domin an bude mana kofa ne, za mu dauki dami ne a kala in Allah ya ce.
Wace hikima kuke yi nan na ganin kun ci zaɓen? Akwai wani abu da kuke yi?
Akwai abubuwa da muke, ba zan gaya maka ba, kai ɗan jarida ne, kar ka fallasa su je su yi blocking hanya. Akwai shirye-shiryen da muke yi, akwai mazaɓantu da mun Allah ya da mun kafa mutanenmu wanda yake sun fi ma da. Mun kafa 'yan siyasu a kowane mazaɓanta a jihar Kogi wanda za su sa ido a zaɓen da za a yi. Ba irin na dan da su da bindiga su gudu ba, a shirye muke wannan kana in Allah ya da.
A jihar Niger da PDP ta samu gudunmuwar motoci 11 domin yakin neman zaben mai zuwa, ta ce har ta fara ganin haske a kan lamarin. In ji shugaban PDP a yankin Niger ta Arewa, Honorable Yahaya Abiliti.
Ta nuna cewa shi kenan kishi abin ranar jam'iyyar PDP za ta kwaci mai. Wannan ya nuna cewa binan alƙibla ya nuna jam'iyyar PDP za ta dawo mulki, za ta ansa. Ya nuna cewa talaka sun gaji da ita. In ba kuma ce ba da jam'iyyar PDP wani ma ko office ba ta da shi a yankin gafatin yankin shiya ta arewa office ba ta da shi ba lantana ai maganar mota to ashe ko yau in ko an wayi gari jami'ar PDP a yankin shiya ta arewa wannan yanki da nake wutulta kananan hukumomi guda takwas babu inda ba ta da office kuma kowanne office din ta yahi office din kungiyar
na
APC
ohon mataimakin ma'ajin kudi na APC na kasa da ya sauka bayan kammala taron APC barista Muhammad Tanko Zakari ya ce ko mami kenan suna godiya ga Allah da yasa suka kammala taron APC lafiya
alhamdulillah muna godiya ko ga kowanne lokaci ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu ya sa muka ga wannan rana da aka yi wannan convention kuma Allah da ikon sa yasa aka yi aka gama lafiya kamar yadda ka sani kafin wannan convention din an yi ta korafi kala-kala akwai masu fatan a zo a yi ta watsi akwai masu fatan ana gamawa za a ga zai kotu da sauransu Allah da ikon sa ya ba shugabannin jam'iyya da shi kansa mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da sira da kuma dattarku da Allah ya sa suka kawo tsare-tsare da Allah ya kai mu ga yin convention cikin nasara cikin abin nan kowa an yi ya gama cikin raha da sauransu
na'am akwai masu ganin tunda ba zabe bane aka yi sulhu ne kaman har yanzu dai da saura a siyasar nan me zaka ce
ai siyasa ba inda siyasa tace lalle sai an zabe duk wata kundin dokan jam'iyya da na kasa ya goyi bayan ko ai zabe ko ai sulhu ko kuma ai biye da za a yi dai providing ɗin jam'iyya sun amince ai duk abin da ka ba wanda aka ce lissa shi ai kuma jam'iyya abin da ake da jam'iyya shine a samu yaddan mutane kuma an zo an kira mutane ai sulhu domin ai mu a gani musulmi ita ce mafi alkhairi
da yake mai da martani ga ƴaƴan jam'iyyar ta PDP da ke ganin ta fadi ga sassa barista Tanko Zakari ya ce masu wannan tunani su sake lale
to sai da cewa su gaskiya su koma drawing board din su sake lale abin da nake so ka sani jam'iyya ko ma addini duk wanda ya ce ya canza addinin su daga yanzu zuwa wata addini baka mata kirayi da addinin da ya baro da saboda haka duk wanda ya ce ya aje kace wata jam'iyya ya dauki kace wata jam'iyya daga ranan da yayi wannan ya canza wannan shedan ya zama kin sabon jam'iyyan da yake ciki tunanin su ai duk ɗan PDP ne suke jam'iyya amma dai na farko da sun duk ɗan Najeriya ne kuma duk wanda ya yi ridda kuka duk wanda ya bar shedan da yake ciki da ya dawo inda ya samu alaman ci gaba haka ga gurin wasa fatan alheri shi ma ya canza ya samu saboda haka abin da yake so su tabbatar shine cewa wannan zabe da aka yi wallahi shine ne ma ƙarshen tabbacin faɗuwar PDP saboda ai ikirarinsu za a tashi wannan taro ne da ya mutse da rike cewa mutane za su da kamfin a koma PDP za mu ƙarasa a kotu duk sai suka yi a cikin by surprise saboda haka mu fatan mu kawai shi ne wayannan jagoran da Allah ya ba su muna musu fatan alkhairi Allah ya taya su shugabanci Allah kuma ya sa musu su shiga cikin al'amarinsu ya ba su basira da kuma hangen nisa yadda za su yi jagoranci wannan
a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a tsakanin jam'iyyar ta APC mai mulki da ma sauran jam'iyyun adawar da ke ganin alamun samun nasara ruwa-ruwa. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na wannan makon da jamhuriyar Nijar inda aka soma buga wasannin kofin kasar a matakin 16 ko kuma sazziyar da final na Coupe National ta jamhuriyar Nijar kuma an goga kamar haka Tagor Provincial ta Doso a birnin Doso ta hankaɗe Olympic Football Club ta Wambirin Yamai da ci 3-1. AS Police ta ƴan sanda ta Wambirin Yamai ta sha kashi 2-4 a bugun daga kai sai mai tsaron gida Kotir Obet. A hannun AS University ta Wambirin Yamai, Sahel Sporting Club ta Wambirin Yamai a Yamai ta sha kashi 1-4 a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta Yamai. AS Sonidep ta Manpetra ta wa Irana Football Club ta Arlet Jihar Agadez ci 10-9 a bugun Tir Obit ko kuma bugun daga kai sai mai tsaron gida. AS Nijilek ta wutar lantarki ta Baskacike AS Garde Nationale de Niger da ci 3-0. GS Tawa a birnin Tawa ta lailaye AS Zam ta Wambirin Yamai da ci 3-0. A Kokana Football Club ta Arlet Jihar Agadez a ta Arlet din ta Bankaɗike Jangwarzo Football Club ta Maraki da ci 2-1. Bayan wannan karawar za a karo 'yan takwas ko kuma kar da final ko mu ce quarter final da club na ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar tsakanin AS Nijilek da GS Tawa a birnin Yamai sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale
Nacional Ayamai za ta goga da AS Sony Jeb ta umbrinya mai a kokana football club ta Arlet jar Agadez a cha Arlet za ta karbi bakuncin tagur provincial ta Doso AS University ta umbrinya mai za ta kara tsakanin Racing ko AS Don ko dan gurmu football club ta Tawa idan muka lega ketare kuwa a yau ne dai za a sanin ko wani kungiyoyin kwallon kafa ne na kasashen nahiyar Afrika za su samu cancantar shiga wasannin kofin duniya na kwallon kafa da za su wakana kasar Qatar a shekara ta 2022 kuma wannan wasar da za a yi ta a Qatar za ta soma a ranar Litinin 21 ga watan Nuwamba zuwa 18 ga watan Disamba na wannan shekarar da muke ciki inda dazo na akai karo da karo sai dai rago tsakanin Black Star na kasar Ghana da Super Eagles na kasar Nigeria sai kuma Algeria na can na karawa da kasar Kamaru yanzu haka yayin da Misira ko Egypt ta buga dazo nan da kasar Senegal da kirke da kofin nahiyar Afrika Tunisia ita ko na kabrawa yanzu haka da kasar Mali yayin da Morocco ke kumtsawa da Republic Democratic du Congo RDC a wasannin sada zumunci kuwa Faransa na karawa yanzu haka da Afrika ta Kudu a Lille a kasar Faransa sai kasar Britania da ke goga da Ivory Coast yayin da Belgium ke buga da Burkina Faso Togo na karbar bakuncin Benin Mauritania na bugawa da Libya sai kasar Spain ko kuma Spain da ke buga da Iceland yayin da Holland ke canta na bugawa da kasar Jamus ko kuma Almania a daya hannu kusancewa yanzu haka dai ana cikin juyayi a kasar Belgium ko kuma Belgium bayan rasuwar mai tsaron gida na kungiyar kullan kafa Mikel Van Dam wanda ya rasu a washegarin sahiyar yau talata bayan ya yi fama da ciwon cutar sankaran bargo tun shekara ta 2016 zuwa ranar jiya da kwanakin sa suka kare shi da dan wasan mai suna Mikel Van Dam yana da shekaru 28 da haihuwa kamin ciwon sankaran bargo ya galaba kansa Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
Madalla yanzu kuma ga labarai a takeice
Dakarun Russia sun ce za su dan janye daga mamayar da suke yi wa kewayen Kyiv babban birnin kasar Ukraine da kuma birnin Chernihiv dake gabashin kasar wannan mataki na zuwa ne yayin da masu zaman sasantawa na Ukraine da Russia suke wani sabon zama a Turkiya a wani mataki na kokarin ganin an kawo karshen mamayar ta Russia mataimakin ministan tsaron Russia Alexander Fomin ya ce manufar daukan wannan mataki shine a kara nuna amintaka dangane da tattaunawar sulhu da ake yi kokarin kutsa kai da dakarun Russia ke yi a kwanakin nan ya gamu da cikas saboda mayakan Ukraine da suka jajirce wajen yakar su kasar Netherlands ta ce za ta kori jami'an diplomasiyar Russia 17 saboda suna barazana ga tsaron kasar Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Netherlands ta kara da cewa bayanan da ta tattara sun nuna cewa jami'an diplomasiyar jami'ai ne na likin asiri na oyi Netherlands ta ce ta tuntubi kasashe da dama kafin daukan wannan mataki na sallamar jami'an diplomasiyar kasar ta Russia Ministan harkokin wajen Netherlands Wopke Hoekstra ya ce a shirye suke ko da Russia za ta dauki wani mataki na martani kan korar jami'an nata A kwanan nan ne Amurka, Poland, Bulgaria, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania da Montenegro duk suka dauki irin wannan mataki na sallamar jami'an diplomasiyar Russia.
To masu sauraro anan muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Lalo da ya ce ana gabatar da shirin da kuma Julie Leather's Creation wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.